This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'ali Masih Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
An saki wasu ƙarin mutanen Isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar Asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin Falasɗinawa a wani ɓangare na yarjejeniyar tsagaita wuta, yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar Gaza a ranar Juma'a ta kasance ta shiri bibas. Eli Cohen mai shekaru 27 da Omar Shem Tob mai shekaru 22 da Omar Wenka mai shekaru 23 sun ɗaga hannu lokacin da suke da kira takardun sakin su kafin mika su ga kungiyar agaji ta Red Cross a ranar Asabar a sansanin 'yan gudun hijira na Soret da ke tsakiyar Gaza. An ɗauke Cohen Tob da Wenker daga wani bikin waka lokacin harin Hamas da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, wata kungiyar ta'addanci da Amurka ta ayyana. Ɗaruruwan mutane ne suka haɗa da mayakan Hamas ɗauke da makamai masu sarrafa kansu da na'urorin harba gurnati sanye da rigunan soji da sulke suka hallara Al-Nusayrat a lokacin da ake miƙa mutanen. Wani babban jami'in Rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Sergei Rykov ya shaida kafar labaran ƙasar ta Rasha a yau Asabar cewa yiwuwar taron na iya kusanta tattauna mai faɗi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yaƙin Ukraine. Amma ya ce ƙoƙarin na kan matakan farko. Wakilan Rasha da na Amurka da ke taro a Saudiya a ranar Talata sun amince su fara aiki don kawo ƙarshen yaƙin Ukraine da inganta hulɗar diflomasiyyar tattalin arziki. Wani abu na mamaki a manufofin harkokin wajen Amurka ƙarƙashin Donald Trump. Rundunar sojin Mali ta ce tana binciken sojojin da 'yan tawayen Afzinawa 'yan awara suka zarga da kashe fararen hula aƙalla 24 a farkon makon nan. Wani bincike ne da ba kasafai ake ganin irinsa ba na cin zarafin bil'adama tun bayan da sojoji suka karɓi mulki a shekarar 2020. Kungiyar 'yantar da Azawad mai fafutukar 'yancin kai na Afzinawa a arewacin ƙasar ta zargi sojoji da sojojin haya na Rasha da kungiyar Wagner da katse motocin hayar guda biyu da ke kan hanyar zuwa Algeria da jiyo a ranar Litinin tare da kashe aƙalla mutane 24 a cikin fasinjojin jirgin. Manzarta sun ce da wuya binciken ya sami laifi kan sojoji ko sojojin haya na Rasha. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da wani ƙudirin jiya Juma'a inda ya buƙaci 'yan tawayen M23 da ke gabashin Congo su gaggauta tsagaita wuta tare da ficewa daga yankunan da suka kwace. Majalisar ta kuma yi barazanar sanya takunkumi kan waɗanda suka tsawaita rikicin. Faransa, wadda ta tsara wannan rubutu, ta ce tana aikewa da saƙo ƙarara cewa babu wata hanyar soji da za ta magance rikicin gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ambassador Nicolas de Riviera ya ce abu mafi kyau shine a cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa, dawo da tattaunawa tare da goyon baya daga shiga tsakani a matakin yanki. Ya kamata a mutunta 'yancin kai na yankin DRC. Ƙudurin ya kuma yi kira da dakarun tsaron Rwanda da su daina goyon bayan da suke baiwa 'yan ƙungiyar ta M23 da kuma ficewa daga yankin DRC ba tare da wani sharaɗi ba. Mambobin majalisar suna zargin dakarun tsaron Rwanda da bada goyon bayan kai tsaye ga kungiyar M23, Rwanda ta sha musanta zargin cewa tana goyon bayan ƴan tawayen. Fadar Batukan na ci gaba da gudanar da bukukuwan shekara mai tsarki ba tare da Paparoma ba. Paparoma Francis na ci gaba da jinya a asibiti ta ciwon huhu da kuma matsalolin numfashi. Likitoci sun ce za a kwantar da shi a asibiti na akalla mako guda, kuma ba tare da la'akari da shi ba har yanzu yana taɓa tafiya. Ana wani takaitaccen bayani da aka yi a yau Asabar. Fadar Barkin ta ce Francis ya yi barci da daddare, sai dai likitoci sun yi gargaɗin babbar barazanar da Francis ɗan shekaru 88 ke fuskanta, ita ce kamuwa da cutar sepsis, wani mummunan cuta da jini ke iya shiga cikin huhu. Ya zuwa ranar Juma'a babu wata shaida ta wani ciwon sikila, kuma Francis yana shan magunguna daban-daban.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar wani da shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA muhawara ce ake tayi da Inazim Ibrahim, darakta na Radio Nagarta Maradi, kan yadda kyakkyawan tsarin gudanar da mulki na tafiya ne da ilimi. Saboda haka ake ganin ya kamata kasashen Afrika su koyi da yadda ake tafiyar da mulki a kasar Amurka. A biyo mu domin ci gaban shirin.
Ma'ilimin ta su za su tafiyar da akalan komi, domin su za su yi nazarin yau, su yi na gobe, su yi na jibi, su ce Niger yau muna 2025, nan zuwa shekara 100 ya ake so Niger ta yi. Wannan sai ka samu masana ƙwararru wanda kuma na ƙasa ne masu kishin ƙasa da za su zauna su yi wannan nazarin. An wani ne ya zo duk nazarin da zai ma sai ya kutsa ra'ayin ƙasar shi, mai gyara yankin. Ka gani shi yasa kake gani ƙasashen Afirka har yanzu sai mun dawo baya mu sa ma ilimi ƙarfi, domin in babu ilimi fa noman nan ba zai tafi ba. Da kake ji ana noma tushen arziki, noma ne tushen arziki, amma in babu ilimi duk yanda hilayen da gare ka na banza ne tunda baka ta yi ko ina. In babu ilimin nan duk ma'adananka sai dai ka nemi wani wuri, wani kuma wanin da zai zo da sharadi zai zo ma, kuma ba yanda ka iya dole ne babu wani kishin kasa ko rishin kishin kasa, duk kishin kasanka da sharadi zai zo ya ce ma in na huddo kaza, kuma baka ma san ba abin da yake huddon. Kenan sai ka nemi waɗannan, sai ka an yi wannan matattakara an samu waɗannan mailimantan da saura.
So kake ka nuna cewa baki daya shiryayyar ƙasa da kuma lakancewa da sanin kan ta ko ita wace ce Amurka da sauran ƙasashe wanda na Turai ne, yasa baki daya hatta shugabanninsu ba za su sha wahala ta yadda mulki ba, saboda tsari cikin tsari suke tafiya.
Shi ka haka ne ma shi mulki, ai al'umma ake ma mulki, amma yau in ka dauka kasashen Afirika ai ba abu koyo bane, mai mulki shi yake ma kanshi mulki, abinda yake so ne yake gaya ma al'umma, ba wata tausaya ga al'umma. Shi kuma yanzu sai ka ga shugaban Turai duk Trump matakan da yake dauka ai ba nashi bane, dan ya ma al'umma alƙawari ne, kuma a ganin shi dole ne, kuma al'umman nan wa sun ga dama su birgire mishi su ce ba su yarda ba. Ai ka gani yanzu da a bangaren Democrat da aka kawo shi ya kawo Kamala Harris, ai al'umma ba su goyi bayan haka nan ba, kuma sun nuna mai a zaɓe ko ina Trump bai samu rinjaye, har waɗansu 'yan Democrat kin ma don ƙyama haka nan suka ƙi zaɓen shi, Democrat suka koma wancan bangare. Shi yasa to mu a duka tahiyar da mulkin mu, shi yasa har yanzu nace sai mun yi hankuri, mun yi nazari, mun yi tahiya kadan kadan, an ci gaba fa, amma sai an ƙara nazari, domin yau ga dauka zan baka misali, dan sanda ma'aikacin gwamnati ko gani yake kanshi yake ma aiki, ba talaka ba yake ma aiki, har ma iya ma talaka wani barazana shi, kuma wannan albashin da ake bashi, wannan kakin da yasa na talaka ne, dalilin talaka ne, dan tsaron talaka ne, dan karuwar talaka ne. Amma sai ka gani a zahiri bamban daga yanzu kasashen ko su Amurka ko kasashen Turai, zaka ga magabaci ko kasashen Asiya yau in ka dauki su China su Japan, sai ka ga magabaci ya zo iya neman gawara ga al'umma kasar na Afrika, baka gani sai dai duk abin da ya faɗa kawai sai dai ku yi mabaya'a da shi, in ba ku yi ba kuma a daure ku ka gani kenan nan kuma da an yi kuskure kadan sai ka dawo kana neman ahuwa ga wannan al'umma domin ka dauki amanan su duk yanda zakai in yaki zakai a sunan al'umma yau Rasha da Ukraine kowa ayi a sunan al'umma kasar shi yake wannan abin gaba a sunan shi ba amma mu Afirka har yanzu tahiyar tana da yawa shekara 60 da muka samu incin kai ba a jima ba ba a jima ba waɗancan yaki suka yi ba abin da ba su yi ba suka zo suka mamaye mu suka koya mana muka musu aiki tunda mu muka musu aiki to yanzu mu kuma sai mun da cikin hankalinmu mun tsaya mun nazari mu san menene zamu yi a gaba wanda kuma tsari ne wanda namu ne na kanmu kuma bancin na biyu abin da ya kai Afirka ba duk gaba ɗaya kaman babu haɗin kai ne yau ka dauka ko a ƙasashen mu wata jaha tana kishin wata jaha dokar da ake maradi ba ayinta a yamai ƙasa ɗaya ce maimakon ka tashi daga maradi yau in an fara cazanka a ce ka haka za ka kan yamai kamar ka shiga wata ƙasa bugu da ƙari duk ana ECOWAS ana AS yanzu in za ka tashi zirga-zirga tashi hankali ne da ka bar ƙasar ka za a gwada ma nan ba ƙasar ka bace to ka gani duka waɗannan abubuwa ne wanda sai mun sa son juna sai mun yi aiki sai mailimantanmu sun zamana sun yi nazari me yake sa don konzumuncin namu da ɗaya muke ai Afirka ya za mu yi mu maido wannan martaba yanzu akwai bambanci yau na gaya ma in abu ne na maraɗi sai ka ji na kusa kakka je nesa caduwa sai a ce mu da fitai ho muka dauka muke dauka ko sai ka ji da fitai ya ce ni har ni a caduwa matsa ta caduwa ce ba ruwa na da magaran maradi dan zandar ya ce ba ruwan shi da magaran maradi shi da fitan zandar ne kuma tutan kasa ce da fitan kasa ne sunan kasa aka dauke ka to duka wadannan ai bun gan su a zahiri ba abuwa ne koyayyu in za a yi muhawara ma sai ka ga dan majalisa da ya dauki magana bai maganar sunan ƙasa maganar jihar shi yake ko a jihar shi ma a yankin shi yake yankin shi ma cikin angonsu zai tsaya ba zai fita ba take ciki to ka gani kenan in abin da zai ƙara ƙasa ne in dai ba zai ƙara yankin shi ba shi sai ya yi watsi da shi ka gani to ba za a ci gaba da haka nan ba ci ci gaba abu ne wanda tafarki ne wanda sai an yi da gaske
mun gode masu tsaro kada dai ku manta kuna kasancewa ne da shirin zauren BOA na gidan Radio Murya Amurka da ke zo muku daga nan birnin Washington DC kamar yadda kuka sani muna tattaunawa ne game da irin yadda aka yi bikin rantsar da shugaban kasar Amurka mai ci yanzu zuciya da Donald Trump a wa'adi na biyu wannan shugaba dai na ɗaya daga cikin wato shugabanni waɗanda duniya ta san su kuma take ci gaba da sa ido akan irin rawar da za su taka bari in ƙara dawowa kamar tarakai
Lamini Gonda
me kake kallo game da rawar da ɗan jarida suke taka ko kuma sakan masa mara irin yadda ake yi a ƙasar Amurka in ka kalla da ƙasar masu tasowa irinsu Afirka Najeriya Nijar da sauransu akwai wani ƴanci na bambancin aƙidu ko sakin mara wanda ya bambanta da sauran ƙasashenmu kamar yadda Ibrahim Inazumi ya faɗi ya ce in kaza ne kaza ne can ya kake kallanta
to kamar dai da muke tattaunawa ne ko in ce kamar bayanan da duk muka yi ne a yanzu ko wannan mu da tofa lokacin bakin shi to shi ma fanda na jarida kusan hakan take cewa wanda ya riga ka barci dole zai riga ka tashi wato a jaridance akwai abubuwa da yawa waɗanda idan ka tsaya ka kalle su zaka ga har yanzu su wannan kasashe wato sun yi mun fintin kau kuma har yanzu mu a yabban da muke dauka ana jaridanci kafin ma ka dauki tsakanin dangantakar shugaba mai mulki dan jarida in ka zo a tsakanin dangantakar tsakanin shi kanshi dan jarida da sauran talakawa masu sauraro zaka ga akwai wato bambancin yadda ya kamata a kalli juna da kuma irin yadda ya kamata a mu'amalanci juna in ka dauka da su irin can su a can ai ka ga tunda duka muna hulɗa da su muna wakiltar su muna kuma zuwa can mai aiki ya danganta duka muna ganin irin yadda abubuwa suke wato ran jarida yana da wani girma da wata kima da wata dama ta tattara duk wasu bayanai domin shi a bisa aikin shi yana da damar hulɗa da kowa zai hulɗa da ɗan siyasa da malaman addini da ɗan kasuwa da kowa dai yana damar da zai hulɗa da kowa to wannan zai sa dole duk irin yadda kake tunanin ko karen dan jarida ko ga dan jarida bai aiki ba daidai yake yi ba ko wani abu sai dai dan ra'ayin kanka kila dan bai fadi abin da ya maka dadi ba amma duk yanda za a yi yanda za kushe shi zaka cewa ba da yake da kai ba yafi ka damar maki yafi ka zama mutumin da ke matsayin wata kamar wata kafa da za a ce za a samu bayanai yawwa saboda haka to yanzu idan aka so ga magana dangantaka kamar yadda ce dangantaka tsakanin masu mu'amalanta yan jarida ma da yan jarida za ka ga wani lokaci mu kasancewar ba a ci ga irin wannan mu'amala gani wato a duk lokacin da dan jarida ya faɗi wani abu za ka ga mutum idan abin ya mashi
ba daidai
ba ya da farko dan ya mashi daidai ne sannan zai doka ka matsayin kake dan jarida yana ba kai yana ta kwarzanta haka kai ka zama gwarzo idan abin ko amma kuma ko da gaskiya ka fadi yawa ko da gaskiya ka fadi in dai ta saba mu tunanin shi ko kuma bai ma gane ba kasa akwai ganewa akwai to inda bai ma gane kai wani bayani wanda kai kashe
ka bincike abin ya zo mishi ba daidai
yawa ba daidai tunanin shi ba to zai ga cewa kawai kai zai fara suka kai ya fara to wannan tun a mu'amala tsakanin dan jarida da mai mu'amalar ko mai sauraron radio ko mai karanta jarida shi da sauransu kenan
da waɗannan bayanai na Lamini Banda za mu dakata a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga Maradi ta kasar Niger da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za ku iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Salam sashin Hausa dan Allah ina son ku bani tarihin shugaban kasar Kamaru Paul Biya mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran To idan mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu Ashir Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu malami a tsangayar tarihi ta kwalejin Horus da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da ke Hong jihar Adamawa wanda ya ce
shi dai Mr. Pulbia tarihin sana da tsayi sosai duba da irin dadewa da yayi akan karagar mulki ka iya kiran shi madi mai dogon zamani
haka ne malam to malam yaushe ne aka haifi shi da dadan shugaban kasar Kamaru wato Mr. Pulbia
an haifi shugaban kasar Kamaru na yanzu wato Paul Biya a shekaran 1933 a wani kauye kudancin Kamaru Southern Cameroon kauye da ake kira Muvo Meka
to a kuma bangaren karatu ai nashi karatun primary da na secondary da ma na gaba da secondary wato university wato jami'a kenan
ya tashi yayi karatun primary da secondary a can kudancin Kamaru a Yaounde shine shugaban kasa na biyu a kasar Kamaru bayan shugaban kasa na farko Alhaji Ahmadu Ahijo shi ya zama shugaban kasan Kamaru na biyu ya yi ta zama minista a lokaci daban-daban kuma ya zama shugaban ma'aikatan majalisan shugaban kasa wato abun nufi shugaban ma'aikata na gidan shugaban kasa ka iya kiransa a tsari irin na Najeriya kamar chief of staff na shugaban kasa kamun ya zama prime minister shine a jerin prime minister na Kamaru da aka fara daga lokacin Ahmadu Ahijo shine prime minister na biyar Fulbiya, ai haka dai a yau zaka iya cewa shine shugaban kasa mafi dadewa a Afrika in ka debe shugaban Equatorial Guinea wato Mr. Obiang Nguema. Bayan gama makarantansa na primary school da secondary school lycée kenan a Kamaru, sai ya huce babban kasan Faransa wato Paris a inda ya karanta harkokin jama'a da kuma harkokin sanin doka wato law. Ya samu daukaka sosai a karkashin Alhaji Ahmadu Ahijo, inda ya dinga samun girma da wuri-wuri daga shekaran 1968 zuwa da 75 shine prime minister, ya zama prime minister a shekarun 1980s wato 1980 bayan ya zama shugaban kasa, ya zama shugaban kasa a 1982 sorry. So a wayancan lokacin sai ya kokari ya tabbatar da kansa a mulki, a inda ya kawo mulki irin na party guda daya. Za mu iya cewa da a lokacin da yake tare da shugaban Ahmadu Ahijo an yi shirin yin zabe a Kamaru a 1985, amma hawansa kan mulki sai ya maida abun, ya ja shi zuwa baya, ya maida ya aka yi zabe a 1984 a inda shi kadai ya tsaya zabe da gagaruman rinjaye tun daga dai kusan ba kowa, shi kadai ne.
Haka ne. To malam, kafin nan shi shugaban kasan Kamaru na yanzu wato Paul Biya ya zama shugaban kasa, wace irin zama suka yi da shi tsohon shugaban kasan Kamarun na wancan lokaci wato Ahmadu Ahijo?
Kamun Ahmadu Ahijo yayi murabus wanda ake gani kamar bazata ba shiri, haka nan kawai aka gade yayi murabus, Ahmadu Ahijo yana jituwa sosai da shi Mr. Paul Biya, tafiya na tafiya mai dadi haka nan, don ko da ma yayi murabus ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar su na siyasa, a inda shi Paul Biya yake zaman mataimakin sa. Zama na da dadi har kusan watanni yan kadan bayan hawan Mr. Paul Biya.
To kafin shi Mr. Paul Biya ya hau shugabancin kasar Kamaru, ya gwagwarmayar da ta gudana, misali bayan dangantakar da ke tsakanin su da shi Ahmadu Ahijo, tunda dangantaka ce kace mai karfi kuma wadda ba ta babu mishkila cikin.
Kamin shi Mr. Paul Biya ya hau a irin wani hali na bazatan, sai aka yi wa constitution na Kamaru gagaran bawul, a inda aka nuna ainihi prime minister shine mutumin da zai iya ya shugabanci kasa, a inda shugaban kasa ya yi murabus ko saboda zabin kansa ko saboda rashin lafiya ko kuma dai ko wani dalili. To a take bayan aka yi wannan, Malam Ahmadu Ahijo yayi resign, yayi murabus, abunda ba saban ba, ba shiri. Yana murabus kuwa shi Paul Biya ya haye karagan mulki ya zama shugaban kasa. Kamar yadda nace a baya, tafiya na da dadi, shi Paul Biya Ahmadu Ahijo ya ci gaba da rike shugabanci na jam'iyyar su, a inda shi Paul Biya ya zama mataimaki. Ahmadu Ahijo na fita ya je duk inda zai je, Paul Biya dai shike rike da mulki kamar ba kome. Ahijo na bashi goyon baya, amma ɗan lokuta kadan bayan darewar sa kan mulki sai aka samu dangantaka tsakanin su sai ta yi tsami, a daidai inda Ahmadu Ahijo yayi gudun hijira zuwa kasar Faransa. An zarge shi da kokarin kwatan mulki, abu nufi shekara biyu dai kusan bayan shi Paul Biya ya zama shugaban kasa. A bayan sa ma da shi da wasu manya-manyan mukarabansa guda biyu an yi musu hukuncin kisa a bayan idanunsu. So daga baya shi Mr. Fulbert da kansa ya dakatar da hukuncin kisa, ya mai da shi hukuncin zama har iyakar rai a gidan prison.
Yawa to malam, baya ga wannan dambarwar da aka yi wannan har ga zuwa a takaita hukuncin kisa ta dawo zaman rai da rai a gidan yari na kasar Kamarun, to sai kuma yaya dambarwar ta kare? An tsaya nan ne ko dai al'amarin ya ci gaba?
Shekara ɗaya bayan nan wannan coup da aka zargi Ahmadu Ayijo, ɗan arewacin Kamaru sojoji masu gadin gidan shugaban kasa, za mu ce National Guard, duma sun yi coup a inda aka nuna cewa mutane 71 rahoton gwamnati suka rasa rayukansu, amma lallai wasu mutane sun nuna ai mutane da suka mutu a wancan lokacin sun ma kai 1000, yawancin su musulmai ne ɗan arewacin Kamaru, wanda kuma da wasu masu iya sharhi suna ganin kamar Ahmadu Ayijo a wajen Kamaru na ɗaya daga cikin mutane da suka ingiza wannan coup a wancan lokacin.
Lallai kuwa malam, wannan batu na tarihin shi shugaban ƙasar Kamaru, wato Mr. Paul Biya, akwai gwagwarmaya a cikin ta. To malam, idan muka dawo ga leka bangaren iyali kuma fa, yaya matakin iyalai yake ga shi Mr. Paul Biya?
Shi Mr. Paul Biya a harka na iyali ya auri mata guda biyu, za mu ce matarsa na farko Jean Irene Biya, wadda suka yi aure a 1961, ta mutu a 1994, wato 1992, sorry 1992. Bayan mutuwanta shekara biyu kacal bayan mutuwanta, sai ya auri matansa na yanzu, wato Chantal, a inda suka haifi yara guda uku. Ita matansa na farko Irene ba su haifi ƴaƴa ko ɗaya ba, amma suna da ƴaƴa guda biyu wa'inda ake tsammanin kamar an yi adopting nasu ne, duk da dai ana kyautata zato ƴaƴa ne wanda ya haifa ba tare da aure ba da wata ƴar uwan ita Irene din, Frank da Brenda Biya. Frank ana magani a yanzu haka nan Fulbert na kokari kusan ganin yana ɗaya daga cikin gaba-gaba wanda alama ya nuna kila za su iya gadan shi uban nasa Paul Biya. Da fari kamar yadda na faɗa, na yi maganan makarantansa, makaranta da ya yi a Kamaru secondary da primary. Uban Paul Biya ma'aikaci ne na coci babba, wato Katkis, wanda ke wa coci hidima, su ƴan Catholic, Katolika ne. To uban ya so Paul Biya shi ma ya gaje shi a wajen yi wa coci hidima, ya yi karatun coci, amma da ya je makaranta na koyon karatun coci an kore shi. So da aka kore shi daga nan, shi ne ya ci gaba da wani gefe da ya mai da shi ɗan siyasa kuma babba, wanda ya iya juya siyasa a yadda yake so.
To malam, kamar shi Mr. Paul Biya a matsayinsa na shugaban kasar Kamaru na yanzu, zabubbuka nawa aka yi a karkashinsa, kuma ya aka yi gwagwarmayar zabubbukan?
Zabubbuka kala-kala aka yi a karkashin Paul Biya, daga hawarsa zaɓe 1984 har zuwa siyasa da aka yi na ƙarshe, wato 2018, 2018 da 2018. Duka Paul Biya shi ke lashe waɗannan zaɓuɓɓuka. Wasu lokuta ma ‘yan adawa tun ma kamar ai zaɓen suka nuna za a yi almundahanan ƙuri'u, za a yi aringizon ƙuri'u, za a yi rikici. A zaɓen 1992 misali, a duniya duk sun nuna shaida akan cewa lallai shi Mr. Paul Biya bai ma ci zaɓen ba sam-sam. Danniya dai ya yi ba shugaban ‘yan adawa na wancan lokaci ne, ana kyautata zato John Furundi, shi ne ya ci zaɓe, ba dai shi Paul Biya ba. To haka dai abun yake har zuwa yanzu.
To yanzu malam, halin da yanzu ake ciki, misali shi shugaban ƙasan Kamaru wato Paul Biya, a menene a gabansa yanzu? Misali
nan gaba kaɗan akwai alama kuma shi ma lokacin zaɓen ya sake kewayowa. Abunda dai za a jira a gani, Mr. Paul Biya mai shekara 109 zai sake tsayawa zaɓe ne, ko kuma zai matsa ya bawa wasu koko ɗansa fili su gaje shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Audu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da Kihon jihar Adamawa, da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
an saki wasu ƙarin mutanen Isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar Asabar domin musayar ɗaruruwan fursunonin Falasɗinawa a wani ɓangare na yarjejeniyar tsakaita wuta, yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar Gaza a ranar Juma'a ta kasance ta shiri bibas. Wani babban jami'in Rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Sergei Rykov ya shaida kafar labaran kasar ta Rasha a yau Asabar cewa yiwuwar taron na iya kusantar tattauna mai fadi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin Ukraine.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Zuwa madadin Sarfil Hashim Gwal da ya karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mayi da ta ba da umarni, da mai injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.